Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mabarka da kasancewa da ni Aisha Mu'azzu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To idan mai sauraro ya kasance da shirin ciwon mace a makon da ya gabata, akwai shirin ta karkata kan yadda mata a arewacin Najeriya suka farga da kafa kungiyoyin taimakawa al'umma, sannan da kuma irin tasirin da waɗannan ƙungiyoyi suke da shi ga cigaban al'umma. Kuma lokaci ya ci mana a daidai sa'ar da Hajiya Fatima Umar take cewa,
"Allah bani kowa ne ba na ta kaɗai ba, shi sa yake da kyau irin waɗannan abubuwan akwai su da za su taimaka ma matasa. Saboda yanzu ko a cikin gida ma za ki ga ƴaƴanmu suna lalace, ba wai sai wanda ya fita ba, suna buƙatar waɗanda za su jagorance su har su samu abubuwan su musu kyau. Kuma kin ga duk abin da kai ba yaro ko kama mutum tsakaninka da Allah ne."
To kamar a makon jiya, ina tare da baƙin namu Hajiya Ultum da Malama Fatima Ali Muhammad, wacce aka fi sani da Yasmin Mai Nasara, shugabar ƙungiyar iyayen marayu da take yi kan harkar ilimi. Ai sauraro lafiya. Hajiya Ultum, kina ganin akwai wani muhimmanci game da kafa irin waɗannan ƙungiyoyi?
Kafa ƙungiyoyi yana da muhimmanci idan mutum ya zo neman taimako, a san shi ɗaya ko a ba shi muhimmanci kamar yadda za a ba waɗanda suka je a ƙungiyance. Saboda kin ga suna da dokoki, suna da ƙa'idodi na ƙungiya, so za ki ga cewa in aka je a ƙungiyance sai an fi ba su kulawa saboda wannan tsarin da suka ɗauka. Sannan kin ga al'umman gari sun fi ba wa ƙungiyoyi muhimmanci saboda an fi ba da kulawa.
Yanzu mata a yau suka farko kowa yana shiga ƙungiyoyi da zai taimake shi, kuma kin ga haka ana tasiri sosai, yana taimaka ma mutane al'umma sosai sosai. Kamar waɗannan ƙungiyoyi suna taimakawa ta wajen tattalin arziki, taimako wajen aikin hannu, noma da sauransu. So yana nan daban-daban haka, kuma gaskiya ana samun cigaba sosai. Kin ga wasu ƙungiyan suna na karatu ne su taimaka, ki ga matasa an ba su scholarship sun je sun yi karatu ko a nan ƙasa ba sai sun fita ba. Dai inda dai za a samu, dai a samu cigaba, ki gani ana samu cikin ilimi. Alhamdulillah, to kin ga waɗannan ƙungiyoyi yanzu lokaci ya yi za a amince da su, kuma muna fatan a taimaka.
Malama Fatima, me yasa kika zaɓi fannin ilimi?
Ɗauka nauyi a ce an kai yaro an yi mai abubuwa, sai kiga babu ma ƙarfin yi, sai kiga iyayenmu ba da su gwammace, ƴaƴansu suna gida suna zaune su je su ta faɗa, da haka har yaro ya girma ya zama saurayi, an faɗa harkan shaye-shaye, an faɗa harkan sata, duk wasu abubuwan da ba su da kyau mutum ya sa kanshi a ciki saboda wannan rashin ilimin. Ƙungiyarmu ba iya firamare da sakandare kaɗai ta tsaya take wannan ba, sai muka samu wasu dama. Wannan abin da muka samu muna kai yara har gaba da secondary, wato high institution, muna kai su to rubuta jarabawar JAMB. In suka yi nasara za mu kai su, kuma ga wai iyaye muke tunanin su zo su biya wa ƴaƴansu kuɗin makaranta ba, ƙungiya ce za ta yi sourcing ta zo ta biya wa yaro kuɗin makaranta. Saboda maganan gaskiya, wasu yaran da yawan mu an gama makarantun secondary ɗin, amma iyaye su je koyayyar su nemo ma admission, ba su san ma ta ina za su fara samu wannan admission ɗin ba. Wasu kuma idan sun san hanyar da za su samu wannan admission ɗin, ba za su iya ɗaukan nauyin ɗan ya yi karatu ba, wajen biyan kuɗin registration fee da dai sauran abin da ya shafi su maganan hand out da su waye-waye, iyaye ba su iya affording. To in gaya miki ma yawanci gaskiya 80% na iyayenmu na gida ba ma su san ya za su je su samar wa ƴaƴansu admission ba, saboda kawai ana ganin cewa Najeriya wai an maida ita wa ka sani wa isan ka ne abin da mutane suke ɗauka, while ba haka ba ne ba. Sai ka gwada tukunna za ka san cewa shin sai ka sani an san ka ne za a yi ma ko yaya ne. Sai muka magance wannan matsalar. Wasu za ki ga sun yi shekara biyu a gida, shekara uku da gama makarantun secondary, amma suna nan a gida a zaune, suna zama mutanen da ba na kirki ba a cikin al'umma. Sai muka fitar da hanya da za mu kai su makarantun gaba da secondary, daga kan maganan polytechnic irin su Sa'adatu Rimi haka muka fara. Sannan kuma yanzu muna da list ɗin yaran da muka ɗauka da za mu biya musu JAMB ma su je su rubuta, in Allah ya ba su nasara da izinin Allah. Muke fata direct su samu admission kuma su tafi.
gare ki majiya hutu ko za ki iya mana misalin irin fannoni da za a iya ba da kudumma akai
shin ga kaman kungiyoyin da suke taimaka ma mata da ba su da ilimi na boko saboda kin ga zamanin yanzu zamani ne na boko kai mata a ƙauyuka da ba inda za su yi suna nan ne ko zuwa idan kungiyoyi da za su je su fahimtar da su akan wasu abubuwa da tattalin arziki a koya musu aikin hannu da za su taimaki kansu misali dinki girki baking sai kuma a zo kan noma da sauransu ba wa'innan kaɗai ba suna nan da yawa misali kawai na bayar da wa'innan to kin ga irin wa'innan kungiyoyi suna da muhimmanci a al'umma
wannan tambayar ta ce malama Fatima kafin mu fara wannan tattaunawar kin yi mun bayani wani tsari da kuka kirkiro
na ga abu ne da ya zo ya yi wahala musamman a yanzu da aka samu ƙarin kuɗaɗen makaranta ta ɓangaren asu sai muka fitar da wani tsari tsarin da muka fitar shine akwai kaman yara wanda suka gama makarantun secondary su ma kafin su kai garin jam su tafi yin makarantun gaba da secondary sai muna kai yara suna koyon sana'a kaman maza muna kai su gurin koyon gyaran mota kaman mekanik wannan zai taimaka musu ko da Allah ya sa sun samu admission su je makaranta su dawo sun suna da abin yi suna kuma da inda su je su dan samu ɗan canjin su wanda a gaba za su iya biya wa kansu kuɗin makaranta mutum kin ga ya zama na cewa ba shi da wani lokaci ka je makaranta ka dawo ga inda aka je ka nemi kuɗi kana da abin yi sannan mata ma kuma ta nan ɓangaren suna kai su kaman su koyi dinki tailoring domin su tsaya su riƙe kansu darina in ta mai da hankali za ta iya ta fitar da design ɗin kaya ta ɗinka ta siyar ga materials nan da ta siya sannan ba iya nan muka tsaya ba abin da danganci ɓangaren mata iyaye kuma a gida muna koyar da su sana'ar da za su riƙa amfani da shi ne a gida sannan kuma za su iya su juya su siyar makwabtansu su siya kuma su siye shi da sauƙi mun fitar da wannan layi ne domin su kuma su tallafa wa 'ya'yansu ɓangaren karatu in ɗanka ya dawo gida ya ce ba shi da takarda ba sai ka tsaya kana tunanin ta ina za ka samu kuɗi ba wannan shine dalilin da isa muke koyar da iyaye sana'a ba kawai koyar da su sana'a muke yi da tafi ba a'a ana koyar da su yanda ma za a yi da siyar da sana'a saboda in kika duba iyayenmu da yawa wasu sun iya sana'o'i amma ko kin ɗauki jari kin ba mutum ya juya bai san yanda zai juya ba saboda bai san yanda zai siyar da shi ba sannan idan an koya ma yanda za ka siyar da ita ba haka kaɗai ake barin ka ba ƙungiya tana baka ko ba shi da yawa ka ja jari kuma ana monitoring ba wai za a rabu da kai bane ba misali ƙungiya ta baka 20,000 ka ja jari sai ta ɗauki lokaci da ta ɗauka ma za ta iya cewa 3 months an baka 20,000 ƙungiya tana monitoring sai after 3 months ta dawo domin ta gaya kake tafiya da jarinka sai ta ga wannan kuɗin ya zama 22,000 alhamdulillah an ci gaba ba a je a baka 20,000 ba bayan wata uku sai a zo a ga 17,000 babu ci gaba a wannan in muka koyar da sana'a muna koyar da yanda za ka siyar
to Hajiya Kuntumi kina ganin akwai wasu matsaloli a cikin al'umma da ya kamata su kirkiro irin wannan kungiyoyin su mai da hankali a kansu
kwarai daga matsaloli da za a iya kafa kungiyoyi a kai a nan arewa tana da ɗan yawa kin ga yanda abubuwa suke yanzu matan musamman masu aure akwai da yawa da suke da damuwa kulawa misali mazan su ba su da aikin yi ko kuma hanyar samun su ya yi kankanta da yawa kuma kin ga mazan mu yanzu zamanin yanzu da yawa ba sa so su ga cewa sun taimaka ma mazan su matan su suke fita su nema to irin wa'annan matan akwai kungiyoyi da suke zuwa su taimaka musu su koya musu sana'a da zai taimaka musu kula da kansu kin ga irin wa'annan kungiyoyi suna da kyau sai kuma a zo kan kungiyoyin yara ta wajen ilimi ta wajen a koyar da su ko a fahimtar da su akan rayuwa maganar fyaɗe ƙwaya kin ga wa'annan kungiyoyi in aka kafa su suna da kyau suna da muhimmanci ga al'umma sosai sosai saboda kin ga ana samun matsala matanmu matasa suna lalacewa da yawa wasu dan talauci a gida ba kuɗin a sa su a makaranta ko ana ta aikin ƴaƴa kin ga ma wannan akwai ƙungiya da suke guiding mata saboda irin waɗannan matsaloli zaki haifi ƴaƴa ba ku da kuɗin da za ku kula da su a sasa a makaranta a musu sutura a ba su ci da sha mai kyau me aka ce yaran su ƴaƴa ɗaiɗai ne masu tunani da zaki gani ka haka sun je sun taimaka ma kansu sun nema halal ɗin su zurfa ma kansu asiri zurfa ma iyayensu.
Ki sauraro baki ɗaya iya abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin ciwon ƙiyamata a yau. To sai dai idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau. To yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin nan sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azzi nake cewa mu ne lafiya.